Tun lokacin da matsalolin rashin tsaro suka soma kamari a Najeriya, mahukunta ke cewa suna ɗaukar matakan magance su, sai dai kuma har yanzu ana samun matsalolin. A wani yunkuri na ƙara azama ga ƙoƙarin na mahukunta, babban sifeton 'yan sandan Najeriya ya bayar da umarni na horar da jama'ar ƙasa, dubarun samarwa da kuma wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. Horar surun dai tana gudana a faɗin shiyoyin yankunan ƙasar, inda mataimakin sifeton 'yan sanda Ahmad Sani Abubakar ke jagorantar wadda ke gudana a yanki na goma na rundunar da ke arewa maso yamma mai hedikwata a Sokoto.
Kuma waɗannan hanyoyin da aka bi shi ne wadda fayar gama ta ɗauka, kuma ta tabbatar cewar ta ba da duk gudunmuwar da ya kamata don a ga cewar an ja mutane kusa da 'yan sanda kuma an horar da su. Saboda tsarin bitar yadda za a ba su dama su fahimci aikin, san makamansu kuma san abin da ya kamata su yi, su koma gida. Kaga su za su koma su sake horar da waɗannan, kuma su sake wa waɗannan, sai akwai stakeholders wato kamar sarakuna su har da injiniya da ma'aikatan lokacin gaban koda malam makaranta ne ko ya da ma'aikatan lafiya, duk suna cikin stakeholders na community policing a locality din su.
Dama masana aikin tsaro sun ce shirin sanya jama'a wajen samar da tsaro abu ne da ke da akiba a ko'ina cikin fadin duniya. Kwamishinan 'yan sanda a jihar Sokoto Muhammad Hussein Gumel ya ce akan wannan manufar ne aka shirya wannan taron.
Shi ne yake sa a tashi a samu al'umma ta gari ba tare da aikata laifuffuka ba ko shiga wasu al'amura kaman shaye-shayen kwaya da harkar kaman fashi da makami da irin wannan kidnapping da ake yi na neman fansa.
A bangaren jami'an tsaron soja ma suna ƙara matsakaimi ga samar da tsaro ta hanyoyi daban-daban, kamar yadda rundunar ta shimfiɗa wani titi mai tsawon kilomita 1 ga jama'ar Kaoje da ke jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya domin kyautata rayukan jama'a. A lokacin kaddamar da bude titin, babban hafsan sojin ƙasa Lieutenant General Faruku Yahaya ya ziyarci basaraken garin Sarkin Bargon Kaoje Mustapha Usman Adamu, inda ya jaddada buƙatar da ke akwai ta samun goyon bayan sarakuna da ma jama'ar ƙasa ga samar da tsaro.
Rashin tsaro ba da saba su da kasu, in mun duba muna gane su, muna ganin su, wani aka gani ba a gane abin da ya kai ba, ana yakai rahoto. So that
yankin da ya na Kaoje yana da sauƙin matsalar rashin tsaro, sai dai saboda yanayin dajin da ke wurin, basaraken ya roƙi a kafa wani sashe na rundunar soji a yankin. Masana lamuran tsaro dai na ganin wannan yunkurin na jami'an tsaro yana da muhimmanci, amma ya dace a yi hakan tun inda aka fito, a cewar masanin tsaro Dr. Yahuza Getso.
Mani ba kalle shi a matsayin wani abu na ci gaba ko kuma wani abu da zai kawo wani sauyi ko kuma wani abu da ake yin shi don al'umma ba, domin idan ana yi don al'umma me ake yi aka bari ana kashe mutane tsawon lokaci, wa shekara da shekaru, kwana da kwanaki, aka rinka kashe mulamulan mutane. Amma baya nufi ina kare guyawun jami'an tsaro waɗanda ake horo da kuma waɗanda ake saka a cikin wato horar da su akan ilmantar da su akan hanyoyin da ya kamata a bi wajen samun maslaha da mafita, baya nufin cewar ba za a samu wato mafita ba.
Duk waɗannan ƙoƙarin da jami'an tsaro ke yi yanzu da ma waɗanda suka ce sun yi a can baya, fatar 'yan Najeriya dai ita ce a samu fita daga matsalar ta rashin tsaro da ke hana jama'a bacci da idanu biyu rufe. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.